Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Zahar Aminu Fage muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku cewa Sanata Aliyu Dume ya yi karin haske dangane da umarnin da kotu ta bayar na tsare shi a gidan yaron kuje da ke Abuja.
Don shi Abdulrashid bai zo ba yau, kuma dama mun je kotu akan ko za a ba mu dama mun kare kanmu. Shi Jones ya ce babu ba dama haka, tunda sai ya bani dama in kawo maina fito ba, saboda haka a kai ni gidan yari.
To a jihar Borno kuwa dubban ƴan gudun hijira da ke fama da larurar ido ko na idanu ne suka samu waraka bayan wani ɗauki da aka kai musu.
Ma da kaina haka an bude min ido yanzu na samu sauki na
kamar ya irin haka yake.
Eh ido nawan da ai ba na gani ɗayan. Eh gashi nan Allah ya sa gashi nan an bude min na samu sauki.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin namu, sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar mana. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da fatan an wuni lafiya. An rawaito cewa zababban shugaban Amurka Joe Biden ya zabi ɗaya daga cikin makusantansa mai ba da shawara kan harkokin kasashen waje, Anthony Blinken, domin ya zama sakataren harkokin waje a sabuwar gwamnatinsa, yayin da ake hangen shi yayi nasarar lashe zaben Amurka a shirinsa na sake ci gaba da kulla alaka Amurka da kasashen da take gawance da su a duniya, waɗanda ake gani shugaba Donald Trump yayi watsi da su. Blinken ne shekaru 58 gugagge ne a fannin harkokin wajen Amurka, inda ya kwashe tsawon shekaru 20 yana wannan aiki, kuma a cewar wasu kafafen labarai da dama ya yarda da Biden kan bukatar Amurka ta sake taka rawar gani a harkokin duniya daga taken Trump na Amurka ce farko, wanda hakan a wasu lokuta ya kan ba Amurka cikin rashin jituwa da dadaddun kawayenta na yammaci. A kwanakin sa na farko a ofishi bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, Biden na shirin yin watsi da manufofin Trump da sake shiga yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris da dakatar da ficewa Amurka daga hukumar lafiya ta duniya da kokarin sake shiga cikin sauran kasashe a yarjejeniyar kasa da kasa don hana ci gaba da shirin samar da makaman nukiliya da Iran ke. Trump na ci gaba da ikirarin cewa shi ne ya lashe zaben, duk da cewa Biden ne ke da rinjaye a kwalejin zaɓe da 306 akan 232, ko da yake ba a tabbatar a hukumance ba. Biyu daga cikin manyan masana binciken cutar coronavirus na Amurka sun faɗa a jiya Lahadi cewa ba su da damuwa idan an yi musu kowace daga cikin allurar rigakafin da ke matakin bincike na ƙarshe, amma kuma sun nuna damuwa game da ci gaba da shakku da jama'ar Amurka ke nunawa. Waɗannan rigakafin suna da matuƙar tasiri, inji Monsieur Law, babban mai ba da shawara a fannin kimiyya na Operation Warp Speed, shirin gwamnati Amurka na samar da allurar rigakafin coronavirus. Ya faɗa wa shirin This Week na tashar talabijin na ABC cewa ba na jin koɗar dangane da yin wannan allurar rigakafin. Allurar rigakafin da kamfanin magunguna na Pfizer, BioNTech da Moderna suka samar daban-daban sun nuna ingancin yin aiki da kashi 95 a gwaje-gwajen da aka yi, kuma yanzu suna jiran amincewar gwamnatin Amurka don amfani da su gaba ɗaya yayin da ake samun karuwar dubban masu kamuwa da cuta a Amurka a kowace rana. Amma binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa kusan Amurkawa 4 cikin 10 sun nuna shakku kan yadda za a yi musu wannan allurar. To a gefe guda kuma, har ila yau kamfanin AstraZeneca da safiyar yau Litinin ya ce gwaje-gwajen allurar rigakafin ta COVID-19 a Birtaniya da Brazil sun nuna cewa yana da matuƙar tasiri wajen hana kamuwa da cutar ba tare da kwantar da mutane a asibiti ko shigar da su cikin mawuyacin hali ba a cikin dukkanin gwaje-gwajen da aka yi. AstraZeneca ya gwada nau'ikan rigakafin guda biyu, rigakafin guda daya ya nuna ingancin allurar da kashi 90 na biyu kuma ya nuna ingancin allurar da kashi 70 zamu ci gaba da tara bayanai da dama kuma za a gudanar da ƙarin bincike tare da tabbatar da sahihanci da kuma kafa tsawon lokaci na kariya inji AstraZeneca a cikin wata sanarwa a yau Litinin waɗannan bincike sun nuna cewa muna da maganin allurar rigakafi wadda zai cece rayuka da dama Farfesa Andrew Pollard babban mai bincike na gwajin allurar rigakafin a Oxford ya faɗa a cikin wata sanarwa Kafofin yaɗa labaran Isra'ila sun rawaito a yau Litinin cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kai wata ziyarar sirri a jiya Lahadi zuwa Saudiya don tattaunawa da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Rahotanni sun ce wakilan Isra'ila sun haɗa da Yossi Cohen, shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad sun kuma ambato na'urar da ke bin diddigin jiragen sama wacce ta nuna wani jirgi mai zaman kansa yana tafiya daga Tel Aviv zuwa Neon dake Saudi Arabia wanda aka ga ya dawo bayan sa'o'i kadan ofishin Netanyahu bai yi wani bayani ba game da wannan tafiya ita ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata ambaci Netanyahu cikin sanarwar ta ta ranar Lahadi game da ganawar Pompeo da Muhammad bin Salman wanda ya gudana a Neon Pompeo ya ziyarci Isra'ila a makon da ya gabata ya kuma taya Netanyahu murnar yarjejeniyoyin kyautata dangantaka da Isra'ila ta kulla da Bahrain, Sudan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shi dai Pompeo ya buƙaci Saudiya da ta daidaita alaƙar ta da Isra'ila ita ma.
Da farko a Najeriya bayan da wata kotu ta bada umarnin a tsare sanata Ali Undumi a gidan yarin kuje dake Abuja saboda ya kasa gabatar da Abdulrashid Maina a gaban kotun Maina shine tsohon shugaban da ya jagoranci kwamitin yiwa tsarin fansho kuskure a Najeriya wanda kuma ake zargi da karkata akalla kuɗaɗen hukumar wakilin mu Madina Dauda ta samu zantawa da sanata Undumi ta wayar tarho bayan da kotun ta bada umarnin a tsare shi ga kuma yadda tattaunawar ta su ta kaya
Distinguished Senator Ali Undumi mun samu labarin cewa babban joji wanda yake kula da shari'an Abdulrashid Maina ya ce a kai ka gidan gyara hali na wanda yake kuje ya menene gaskiyar wannan labari
eh haka ne yanzu muna kokarin ma mu shiga wajen kenan don shi Abdulrashid bai zo ba yau kuma dama mun je kotu akan ko za a ba mu dama mun kare kanmu shi jojin yace babu ba dama haka tunda to ya bani dama in kawo Maina Maina bai zo ba saboda haka akai ne gidan
menene ra'ayinka a game da wannan mataki da aka dauka yanzu
eh ni gaskiya abun ya daura min kai don ba ban cikakken dama tun da ban da arrest warrant na nemi arrest warrant arrest warrant din ma bai shiga hannun mu ba balle mu shiga neman shi yadda ya kamata don hadin kan kuma akan a nemi shi a inda yake kuma sai judge din kuma yace za a ci gaba da shari'a ko shi baya nan to kin ga magana ko dan kawo shi ko ban kawo shi ba zai hana rigiyar shari'a din ba to amma dai ni kamar yadda nace miki haka Allah ya so nake ganin cewa Allah da ya kaddara haka zai ba ga ba abun daurin kai ma ai ba yau ba akwai wanda ya laifi fiye da nashi din ma shi menene Kaduna aiko wato laifin da ya yi ma hukuncin sa kisa ne ya gudu kuma ya ci gaba da abin ai shi a Barbi yana nan a da mu a Senate ba ai masa komai ba kuma din ma abin da ya kamata ni na fahimta a lokacin shine idan ya gudu to akwai gida wanda na bayar a zaman kamar jingina akan ba da tabbacin kamar garanti din da ya gudu dama kayan ne za a riki kuma takardun ma yana wajen kotu to ban ga abin da ya hada kan cewa dauki mutum a ba laifi ne na yi ba na ba da garanti ne cewa zai zo kotu bai zo kotu ba kuma an ce za a ci gaba da shari'a kuma akwai an yi haka ma ba bai kai ga kuma ba a ba da dama ba ma a neme shi ko hukumar da ba ba ma ma gane me ma'anar ba za a ci gaba da shari'a amma ni a kai ni gidan yari abin da ya ce ba ma ai takardun gidan yana hannunsa irin da aka je takardun a gidan a hannunsa shine idan kamar wannan abun ya faru to suna da damar su sai da gidan tunda takarda yana hannunsu amma shi yana yanzu magana wai ko ana cewa wai ni in je sai da gida to ya zo sai da gidan ma ba takardun ba ya hannu yana hannu
To an baka dama na tuntuban lawyer ka?
Ai na je da lawyer na, ai lawyer na ma ba a bashi dama ba, lawyer na ma ya nemi takardun daga kotu, a bashi takardu daga kotu don ya duba takardun ya san yadda zai tsaya mun. Ba a bashi dama wannan ba. Wai yayi apply, wai application bai yi ba, ya kamata ya ci ya yazo da abin nan.
To yanzu ba a baka dama kai mu'amala da iyalin ka daga yanzu zuwa gobe?
A'a, to ai wanda yake furza kuma ina magana iyali. Yanzu dai na ga musu dai tunda ina azumi su kawo abun kuɗe baki, amma kuma sai sun kawo da wuri. Kun ba haka ba ma, akwai mutane a prison din, ai na zo na wurin ga an yi min zargi na ƙarya da na zo na prison din. So kuma idan mutum dan adam annabawa ma sun yi wannan, an yi musu haka. So ba wani abu da ci a kara damu da wannan.
Senator Ali Induma kenan. To a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, dabban yan gudun hijira da ke fama da larurar gani ko ido ne suka samu waraka bayan wani dauki da hukumar raya yankin gabashin kasar ta kai musu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Dodobi ya aika mana daga Maiduguri.
Hukumar kasashiyar arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta samar da waraka ga mutane kusan 5,000 da ke fama da matsalan idanu, walau na rashin gani baki daya ko kuma mashi gani dishi-dishi, wanda akasarinsu suka kasance yan gudun hijira. Shugaban hukumar kasashiyar arewa maso gabashin Najeriya Dr. Muhammad Alkali ya ce dama suna da aniyar samar da waraka ga mutane 10,000 ne, amma yanzu haka sun samar da 5,000 ne, kuma za su ci da gudanar da wannan ayyuka a wasu sassauci yan gudun hijiran. Na da zanta da wasu yan gudun hijiran da aka samar musu waraka sakamakon matsalan ido da suke fama da shi.
Sunana Gaji Gubo a Mafa local government. Ina IBB Kamona. Hijira ne ya kawo ni a nan da.
Mun sunan IBB Kamona.
IBB Kam a dusman uwan ne. Gaskiya mun samu sauki yanda ya kamata. 100%. Ai muna aiki. Mu ni ma da kaina haka an bude mun ido yanzu na samu sauki. Na ji
kamar ya idon haka yake.
Eh idon nan da ai ba na gani ɗayan. Eh gashi nan Allah ya sa gashi nan an buri mun na samu sauki.
Amma kana ganin
sai? Sai ina gani.
Ni Abba Bukar ne sunana, da Gulumba village da makafu ne nazo da sandana. Amma Ubangiji Allah ya taimake mu, aka dauke mu nan an bude mana ido. Yanzu na bar sandan. Ubangiji Allah ya ngagode ma tuma Allah ya kara musu girma hankali.
Baba ka ce kamar ka zo ba ka gani. Sam sam ne ba gani
kuma. Ni sam sam yanzu da ido na abu da yake na gode ma Allah. Yanzu nake ganka a kasa shafo. Da kayanka eh na gani kaya blue ne da kuma haka ne bakin wando
da matsalar rashin gani
shekara udu ba na gani.
To ko me yasa hukumar bunkasashiyar arewa maso gabashin Najeriya ta mai da hankali ga yan gudun hijira wajen samun musu waraka game da matsalolin idanu? Gare Dr. Muhammad Alkali da abin da ke cewa
kasan amza gani kasan ido shi a cikin five senses na mutum shine wanda na farko very important. Kaza yanzu in baka gani kasan magana ya gare kuma a kam nan kaza akwai sohi akwai you know wanda sun zo da ciwo daga kauyen su ko wanda su suka mu ciwo daga nan. So mun duka madaki cewa at least a ba su da dan sosotawa cewa at least suna kam nan ko ciwon ya rugu kuma wanda yana da shi ma a musu magani a ba shi glass wannan sura da at least yana nan da ga yana ya samu sauki.
Dr. Mustafa Waziri da shi ne shugaban likitocin da suka yi aiki wajen samar da waraka ma waɗannan yan gudun hijira da kuma kasance shugaban gidan ne da ake kira R4I Foundation.
Duk kowa kyauta ake mishi. In kaga an cire kuɗi mutanen commission din nan su suka cire kuɗi
kamar a mutane nawa yanzu aka kuka samu kuka gani ko kuma aka
musu wani da muka gani sun kai kusan 5,000 tun daga mangono da muka fara don halin tsaro yasa muka cito bari mu zauna a cikin Maiduguri mu bi sansanin gudun hijira sai zalla mu duba masu
kamar sansanin gudun hijira ne kuka zaga yanzu
mun zaga kamar guda 12.
Eh likitocin da ke wannan aiki sun bukaci sake fadakar da jama'a game da irin ayyukan da suke gudanarwa. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Najeriya za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Well, the water.
yanzu kuma ga rahoto na musamman
sama da shekaru 30 Albasa bata taba yin tashin goren zabi ba kamar Abana duk kuwa da muhimmancin da take da shi wajen karawa da ami dadi mando da kuma kamshi tumbana idan kana soye kosai ko kuma kwai wajen kokarin hada salad da kuma dambu cimar fukarau shin me yasa tayi tsada hakan ya sanya na shiga kasuwar albasa dambin basi
yo rasanu
ya sunan ka
sunana Augustin
yo ya albasa bana
to albasa bana deska ina tsada
Yesa.
Akwai abubuwa da yawa wani yasa yayi tsada. Na hurko ruwa yayi yawa yan wanke shi. Na biyu wannan rikici kidnapping ya hana mutane shiga gwanan su yake kama kasina. Akwai yanki na su yankara birni Kogo. Kowane shikara suna ya buhu albasa fiye da 300. Amma bana ko gura ba shi ba.
Yesa.
Saboda kidnapping da kashe-kashe rayuka na yi. Dan kuma sahi Suma ina samun buhu albasa kamar 200,000 ba na samu fiye da buhu a shirin saboda ba sai sa su shiga daji ba da sai shiga daji a kama su mun ji akai da kai ya hana su da wani bangare mai duga ana kawo albasa suma ba su yi ba wannan dan soke ana samu Allah ya dai kawo na Gombe suka da yin noma shine ban muna samu albasa wannan ana sawa 60,000
buhu da
Sokoto sai yanzu je fito to wani bangare Sokoto lafiya lo wani bangare ba lafiya ba Musa Ido albasa su ba bangare na wani yana da lafiya Musa Ido a sha mana sai 260 yau ma yanzu yanda muna magana wannan kasuwa 260 yana sai yanzu buhu daya to tukuna biya kudi moto ma kara kudi saboda mai aka kara abi muna biya 1,000 da 200 da yanzu 2,000 muna biya kowani buhu daya to dole duk wani abu ba kai albasa yake shine ya sa albasa ya yi waya bana
yanzu kaman bara nawa yake a wannan lokaci
bara albasa bai wuce 17,000 ba bai wuce 17,000 ba
yanzu kan shekara nawa kana wannan sana
fiye da shekara 40 yanzu ina wannan sana
kana zuwa can ne kaje ka
sau muna zuwa can su
to dan sun karin bayani san ya na sadida
sunana na Ahmad Ibrahim Abubakar Wurno sakataren kungiyar masu sayar da albasa na jihar Kaduna gaskiya an dan samu matsaloli ne akan noman albasa zan iya maka misali da jihar Sokoto a lokacin Satumba akwai wani ruwa da ake yayi yawa kaman kana hukumomin gada goren Yusuf suka bi kowa no kanana hukumomin noman albasa a Najeriya gabaki daya sai wannan ruwan ya tafi gaba awon gaba da albasan gabaki daya
ambaliyan gaba da albasan gabaki daya
to sai wasu gonake da yake irin na tudu haka ba na fada ma ba wani dan tsira shine yanzu makaran bai isa ba muna rarraba kayan nan Ghana Lagos da sauran jihohi da cikin kasa kayan bai ishe komunin jira kuma na fita da shi waje sai zama kayan ya ninka irin darajar da yake yi a baya sakamakon wannan ambaliyan
a bara kuka sai da Kano
ibara kaman jihohin da muka noma a Sokoto Kano Gombe Katsina an samu albasa da yawa sai zama ga yawan shi ga kuma ne ruwa albasa har wurin Oktoba har Disamba ma bai wuce 20,000 ba a bare kenan buhude bai wuce 20,000 ba amma sakamakon wannan matsalan to banda kuma sai gashi yanin a tarihi dai ni na shekara 20 da wannan sana'a ban taba ganin darajar tsaran albasa irin wannan ba
Allah
gaskiya ban taba gani ba
yanzu na ku kuke sai ka ta koko
yace yanzu gaskiya albasa kasuwan da lasiya ne lasiya na karshe shine na sai shi a matsayin naira 53 daga wanda ba ma daga Sokoto ba bayan na biya kudin mota 3,000 kaga na sanar da sai shi 63 mu ma ɗan kasuwa tsarin ya damu
yasa
wannan tsarin zaka ce 60 ko 50 ka sai buhu da hannun mai gona zaka yi meter transportation ka zo ka ci 3,000 ko 3,500 to idan muka auna da baya zaka iso shi na 5,000 ko 6,000 ko tsara 8,000 idan ka so buhu 8,000 zaka iso 1,500 to ka ce ka so buhu 50 ka ci 3,500 idan ka auna kai abin ya bai da yawa idan baka da shin jari sai ka ibi kudi 400 ba zaka iso buhu 10 ba sabanin shekarar da ta gabata idan ka dace 150 zaka iso buhu 10
sabacin fatarar kungiyar masu sai da albasa kenan
duk wani al'amarin da ya shafi albasa tabbas zai shafi kayan miya hakan ya sanya na tuntubi ɗaya daga cikin jami'an kungiyar masu harkar tumatir
sunana malamin mu mai imani
bana albasa ta yi daraja shin tumatir ya raka ta ko kuwa shi da sauki
eh lallai tumatir shi ma ya raka shi a irin yanayin da ake ciki na wani guraren an yi tumatir kuma ya yi kyau to amma yanayin yankin natin yan bindiga kamar yadda ake cewa to sukan hana haɗi ba ko kuma su zo su kama mutane su tafi da su su ce sai amma su kuɗi ko kuma wani lokaci ma su zo su ce to waɗannan masu tumatir ga abin da za su haɗa wakilin su zai karɓa in baka bayar ba to sai a zo a danƙe ka har dalilin ƙarancin shi
kwando yana yin nan
yan kwanakin baya dai an sai da kwando 10,012,900 to amma yanzu ana samun shi 8,075 kasantuwar dai wani samu kuma ya ɗan ƙara zuwa ɗan na kusa kusa haka
tatasai ba
eh tatasai shi ma yana nan shi ma dai yana tsada
a bara kafin wannan matsalar kuka sai da shi kamar nawa
lallai a bara kamar irin wannan lokaci ana sai da solan shi 3,500 zuwa 4,000 to amma yanzu akan sai da shi 10,014 10,013 zuwa 13,500 kuma shi ma duk wannan dalilan duk shi ya haifar da wannan abubuwa
ko me ke matsalar direbobin J5 masu jigilar kayan miya daga daji zuwa kasuwanni na garuruwa da
suna na labarin direban J5 ne ba inda ba ma zuwa yanzu ma muka gama maganan kayan wari na farko yanzu akan aiki na namu ko ajiye kan na akwai inda aka ce mana kada mu bi hanyar nan ma ba ta da kyau a daji mu muka hakura muka canza hanya
me yasa
saboda ana samun Fulani ko irin wannan yankin na gudun suna karewa tunda kauyuka ne daji za ka shiga shi yasa yan wajejen suke da ba mu shawara in za mu shiga kada mu bi wannan hanyar ta fi sauki yake na lokacin da muke wannan da misalin karfe 4 kuma irin wannan matsalolin da muna fuskanta sannan in mun dauko kuma kan hanya ga yanayin hanya ba kyau ga ramuka ga kuma masu hanya kamar barayi wanda suke tare hanya su ne muke ce musu masu hanya saboda duk abin da tsogarin da kake in har sun tare hanya dole ka tsaya kaga hanya ta zama ta ke in har barawo ya tare ka yace ma kawo kudi to kai ka gode Allah amma ya aka ce tashi mu shiga daji to kuma ai raje ba sannan bayan haka in mun tawo kuma ma'aikata na gari su kuma masu neman na gora a ya 100 ce a 1,000 ce yadda ta kama haka duk muna bayar ba kaga ni saboda yanzu kamar misali in za ni Lagos Allah ne san ina abin da zan kashi haka in za ni Wari haka in zan zo Kaduna nan misali daga Kano sai ana samu haka
to me yasa hanyar da kake samun wannan mishkila
misali ka dauki kayan gwari zaka tafi kudu har mutum ya tare ka ka bashi wani abu in baka bashi din ba zai fata ma lokaci daidai da na awa uku ko hudu alhali in ka je can kuma baka je akan kari ba in ba sa ake ba ai ma ragin 10,000 ko 15,000 ko 20,000 to gwari ka bashi dan 1,000 ma ka wuce ka je akan kari ya kuma sau
kana nufin daga cikin kudin jingar da kuka yi na kai kayan ne za a rage mutum
eh kaga ana samu in kasuwa take a ne ma ragi in mota ka tallace bata kai da wuri ba a ne ma ragi in balaye suka tare ka baka kai kayan nan da wuri ba a ne ma ragi duk ana yi kuma amma dan sun ci riba ba wai kara ma za su yi ba
lamarin masu satar mutane wato kidnappers ya shafi dukkan harkokin rayuwar al'ummar birane da ƙauyuka a arewacin Najeriya sai dai du'ai Sanshab Malumfashi murar Amurka daga Katsina a Najeriya
to a gaida Sanu Shaibu Malumfashi yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
kafa ta duniya ta FIFA ta dakatar da shugaban hukumar CAF mai kula da harkokin kwallon kafa a nahiyar Afirka kuma mataimakin shugaban FIFA Ahmed Ahmed daga gudanar da harkokin wasannin kwallon kafa tsawon shekaru biyar. Kwamitin da'ar ma'aikata na FIFA shine ya fitar da wannan hukunci a yau Litinin bayan ya samu Ahmed da take dokokin aiki da hukumar FIFA ta gindaya ciki har da rashin biyayya da bayarwa da kuma karban kyautuka da amfani da mukaminsa ta yanda bai dace ba da kuma yin sama da fadi da wasu kudade. Dakatar da Ahmed ya biyo bayan wani bincike da aka gudanar game da halayyarsa a matsayinsa na shugaban hukumar kwallon kafan Afirka daga shekarar 2017 zuwa 2019 da wasu harkoki da ya saka kansa a ciki. Sakamakon haka ne yasa aka dauki wannan matakin akan dan shekaru 60 da haihuwa na haramta masa shiga harkokin kwallon kafa a gida da waje tsawon shekaru 5 yayin da kuma zai biya ta da tai daidai da kudin Afirka ta kudu rand miliyan 3,300. Ministan matasa da wasanni a Najeriya Sunday Dare ya faɗa a ƙarshen mako cewa gwamnatin tarayya za ta sake gyaran tawagar kwallon kafar Super Eagles domin ta taka rawar gani a fannin kwallon kafa na duniya. Ministan ya kuma yi alƙawarin sake gyara ofishin hukumar kwallon kafar ƙasar domin ya iya biyan buƙatun mutane. Da yake jawabi akan wasanni biyu a jere da Najeriya ta yi da ƙasar Saliyo don neman gurbin gasar cin kofin Afirka, wannan tawagar Najeriya bata burge ba. Ministan da ya roki afuwa daga 'yan Najeriya akan rashin kokarin 'yan wasan Super Eagles ya ce sakamakon wasannin guda biyu sun nuna muhimmancin yin gyare-gyare cikin gaggawa. Yana mai cewa jami'an kungiyar da koci Graden Draw ke jagorantar su ba za su iya biyan bukatun 'yan Najeriya ba. Sai dai ministan ya yi watsi da batun da ake faɗi cewa ba zai iya shiga cikin harkokin Super Eagles ba saboda akwai jami'ai da aka zaɓe su domin gudanar da harkokin kwallon kafa a ƙasar. A cewar ministan a matsayinsa na wanda aka damƙawa amanar harkokin wasanni a Najeriya, yana da ikon yin gyara idan ya gano ana samun kurakurai a kowane fannin wasa har da na kwallon kafa. Ana ci gaba da wasanni a League ɗin ƙasashen Turai, to amma bari mu leka Premier League ta ƙasar Ingila, inda ƙungiyar Liverpool ta lallasa ƙungiyar Leicester City da ci 3 da nema a Anfield. Liverpool ta kuma kafa sabon tarihi na yin wasanni 64 a gida ba tare da an doke ta ba, wanda hakan ya karya tarihinta da baya da ta kafa tsakanin watan Fabrairun shekara 1977 zuwa watan Janairun shekara 1981. Dan wasan kungiyar Leicester City Johnny Evans ya ci gida a daidai minti 21 da fara wasan, sannan Diogo Jota ya zura kwallo na biyu a daidai minti 41 ana dabda zuwa hutun rabin lokaci. Kana daga bisani Roberto Firmino ya ƙara ta uku a daidai minti 86 da yin wasan. Idan muka lika a ƙasar Ghana kuma, gasar Premier League ɗin ƙasar ta kakar shekarar 2020 da 2021 ya shiga mako na biyu, inda aka buga wasanni a cibiyoyi daban-daban a faɗin ƙasar, yayin da ɗaya daga cikin wasan da aka yi hasashen zai burge tsakanin ƙungiyar Brecon Chelsea da ƙungiyar Kumasi Asante Kotoko aka tashi da kunnin doki a garin Brecon. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
A gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Rawaito cewa zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi ɗaya daga cikin makusantansa mai ba da shawara kan harkokin ƙasashen waje Anthony Blinken domin ya zama sakataren harkokin waje a sabuwar gwamnatinsa, yayin da ake hangen shi ya yi nasarar lashe zaɓen Amurka a shirinsa na sake ci gaba da ƙulla alaƙa Amurka da ƙasashen da take gawance da su a duniya, waɗanda ake gani shugaba Donald Trump ya yi watsi da su. Biyu daga cikin manyan masana binciken cutar coronavirus na Amurka sun faɗa a jiya Lahadi cewa ba su da damuwa idan an yi musu kowace daga cikin allurar rigakafin da ke matakin bincike na ƙarshe, amma kuma sun nuna damuwa game da ci gaba da shakku da jama'ar Amurka ke nunawa. To a gefe guda kuma har ila yau kamfanin AstraZeneca da safiyar yau Litinin ya ce gwaje-gwajen allurar rigakafin ta COVID-19 a Birtaniya da Brazil sun nuna cewa yana da matukar tasiri wajen hana kamuwa da cutar ba tare da kwantar da mutane a asibiti ko shigar da su cikin mawuyacin hali ba a cikin dukkanin gwaje-gwajen da aka yi. AstraZeneca ya gwada nau'ikan rigakafin guda biyu, rigakafin guda daya ya nuna ingancin allurar da kashi 90, na biyu kuma ya nuna ingancin allurar da kashi 70.
To ma wasu haro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kamu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Zahar Aminu fage wacce ta yi gabatarwa, sai kuma Julie Davis Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.